Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da FM Dalol da tashar MuTV Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin yaushe akan voahausa.com. Masaram assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Litinin 15 ga watan Oktoba na shekarar 2018 kafin ku ji abin da muke tafi da shi mu fara da kanin labarai
Shugabannin Turkiya da Saudiya sun tattauna kan yadda za su kafa wani kwamitin haɗin gwiwa wanda zai binciki bacewar dan jaridar Saudiya din nan Jamal Khashoggi Shugaba Donald Trump ya ki yadda cewa Amurka ta shiga yakin cinikayya da China yace yanzu takaddamar cinikayya kawai ake yi tsakanin kasashen biyu sannan Korea ta Arewa da Korea ta Kudu sun tattauna kan batun aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma a ganawar da suka yi kwanan nan a birnin Pyongyang
to madalla to bayan labaran duniya za ku je ra'ayoyin kanawa akan wani faifan bidiyo dake nuna gwamnatinsu yana karbar makudan kudade
a gaskiya muna da tantama akan wannan bidiyo ba gaskiya bane
ban yadda ba amma da naga bidiyon nan sai na gasgata maganar da ake fada a baya
sannan zamu kawo rahoto daga kasar Kamaru inda ɗan adawa kasar suka buƙaci a sake sabon zaben kasar
an yi wayansu abubuwan da ba shikenan ba a cikin wannan biro da vote da aka yi
haka kuma a jamhuriyar Niger za ku je korafin wata kungiya kan wani dan majalisar Mauritania da aka tsare
walakantar da masu kare haƙƙin dan adam kamar su Biram da mutanen organization tashi wadda ake cema IRA don wanda suke nema hidda mutane cikin bauta
duk waɗannan bayanan za su zo muku ne bayan kun gama jin labaran duniya
Assalamu alaikum a saurare ga labaran. Shugabannin Turkiya da Saudiya sun tattauna kan yadda za su kafa wani kwamitin haɗin gwiwa wanda zai binciki bacewar dan jaridar Saudiya din nan Jamal Khashoggi wanda aka kasa jin duriyarsa tun bayan da ya shiga karamin ofishin jakadancin Saudiya dake birnin Istanbul na kasar Turkiya ranar 2 ga watan Oktoba. Kamfanonin dallancin labaran kasashen biyu sun ce shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan da Sarki Salman na Saudiya sun tattauna kan batun ta waya a daren jiya Lahadi. Saudiya da Turkiya sun bada mabambantan bayanai kan abin da ya faru da Khashoggi bayan da ya shiga karamin ofishin jakadancin Saudiya din. Jami'an gwamnatin Turkiya sun ce sun yi imanin cewa kashe Khashoggi aka yi a yayin da ita kuma Saudiya ke yin watsi da zargin da cewa maramar tushe ne kuma wai Khashoggi ya fice daga karamin ofishin jakadancin da kansa dukkanin su biyu babu wadda ta gabatar da kwakwarar shaidar da ta tabbatar da ikirarinta haka zalika Saudiya ta yi watsi da barazanar kakaba mata takunkumin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi muddin ta tabbata cewa Saudiya na da hannu a bacewar Khashoggin Shugaba Donald Trump a wata hirar da aka yi da shi da daren jiya Lahadi a shirin gidan talabijin na CBS mai suna 60 Minutes ya yadda cewa Amurka ta shiga yakin cinikayya da China ya kusan bayyana al'amarin da takaddamar cinikayya kuma ya sha alwashin yin galaba ita ma China a wannan shiri na CBS jakadanta a Amurka Sue Tinkei ya ce zarge-zargen da ake ma China ba su da tushe kuma hakan rashin adalci ne ga mutanen China ya ce da wuya a ce wai al'umma mai girma irin ta China ta ci gaba ne kawai saboda sace-sacen fasahohin Amurka a maimakon dogaro ga kanta ya ce wannan ba mai yiwuwa bane ko mutsala zaratin wani shehin malami a fannin tattalin arziki a jami'ar John Hopkins mai suna Steve Hankey ya gaya muryar Amurka cewa tabbas Amurka da China sun shiga yaki a fagen cinikayya to amma fa China ba kamar kasar Japan ta shekara ta 1980 ba ce yace China kasa ce mai karfin gaske wadda ta daura damar ganin cewa za ta iya fuskantar duk wani matsin lamba daga Amurka kan sai lallaita canza manufofinta to karfa a sha'afa ana shan labarin ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun yi wata tattaunawa a mataki na sama a shiryar nan da ba a harkar soji ciki mai cikakken matakan tsaro a yau dinnan Litini. Tattaunawar ta tabo batun aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma a ganawar da suka yi kwanan nan a birnin Pyongyang. A daidai lokacin da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ke kiran al'ummar duniya da ta saka ma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un saboda himmar da ya bayar wajen kawar da makaman nukiliya. To amma duk da hasashen namun har yanzu kwararru na kafa-kafa wajen tabbatar da cewa an yi wani abin kirki game da batun kawar da makaman nukiliya a yankin. Ministan shirin haɗin kan Koriyawa Chung Myung-gon ya jagoranci tawagar Koriya ta Kudu mai mambobi biyar zuwa Pan Mun-jeon, ciyaman ɗin kwamitin sake haɗa kan Koriyawa wanda ya jagoranci tawagar Koriya ta Arewa Ri Song-won shi ne ya tarbi tawagar Koriya ta Kudun. Shugabannin Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun amince a watan Satumba a yayin babban taro na uku na ƙasashen yankin ruwan Koriya cewa za su inganta hulɗa tsakanin ƙasashen biyu tare kuma da ƙarfafa gwiwar sauran shirye-shiryen tabbatar da zaman lafiya a yankin ruwan Koriya ɗin wanda zai kasance mara makamin nukiliya. An buɗe wani muhimmin kan iyaka tsakanin Siriya da Jordan a yau ɗinnan Litini a karan farko cikin shekaru uku. Maƙetarar Nasif na da muhimmanci ga harkokin cinikayya a yankin kuma hatta Lebanon mai makwabtaka da Siriya na amfana da maƙetarar. 'Yan tawaye masu adawa da shugaban Siriya Bashar al-Assad sun kwace maƙetarar a shekara ta 2015. To amma sai sojojin gwamnati suka sake kwato yankin a cikin watan Yuli na wannan shekarar. Wata maƙetarar kuma da ta kasance a rufe saboda yakin da aka shafe shekaru bakwai ana yi, ita ma an buɗe ta a yau ɗinnan Litini tsakanin Siriya da yankin tuddan Golan da ke ƙarƙashin mamayar Isra'ila. Maƙetarar Quneitra ta kasance a rufe na tsawon shekaru huɗu. Sojojin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka fi amfani da ita wajen tabbatar ana mutunta yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 1974 tsakanin Isra'ila da Siriya.
Labarin da kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu soma ne daga nan daga Kano a Najeriya, inda wakilinmu Muhammadu Ibrahim Kori ya juyo mana ra'ayoyin kanawa a kan wani faifan bidiyo da ke nuna gwamnan jihar yana karɓar makudan kuɗaɗe da ake zargin cewa cin hanci ne.
A gaskiya muna da tantama akan wannan bidiyo ba gaskiya ba ne, haɗe-haɗe ne kawai don a dasashe karsashin gwamna Ganduje saboda zaɓe ya karato shi ne kawai.
Wannan zargin cin hanci da ake wa gwamnan Kano, da ana cewa 50,000 ba ta gifta a gaban gwamna ya ƙyalita, ban yadda ba, amma da na ga bidiyon nan sai na gasgata maganar da ake faɗa a baya. Kuma bidiyon da na gani ba wai haɗi ba ne, zahiri ne.
Na kallo wannan bidiyo kallo na basira na hankali. Abinda na fuskanta, na farko yanzu harka ce ta technology ta yi yawa, za a iya haɗa hoto kuma ba haɗawa akai ba. Idan ka duba zaka ga shi mai girma gwamna zaka ga kuɗin nan miƙa masa ake, ana magana dala miliyan 5. Wani project ne a jihar Kano wanda ɗan kwangila zai ba da tukuici kawai na dala miliyan 5? Wannan ita ce ayar tambaya.
Gaskiya akan magana wannan zargin da ake wa gwamna, ni ma da ban yadda ba, amma da naga hoton bidiyon gaskiya na yadda da wannan lamarin, na yadda shi da dai ban yadda ba, amma yanzu na yadda.
Ni magana ta gaskiya akan wannan cin hancin da ake faɗa, ni ban yadda ba, saboda magana ta gaskiya duk a Kano state in aka ce kai ne gwamna, to waye zai baka kuɗi? Duk wani wanda ya kwana a garin Kano talakan Ganduje ya fi kwa kuɗi a garin nan, saboda shi yake da rububu kuɗi. To in ɗan gwani rana da kuɗin da zai ba gwamna, to me yasa baya yin titin kyauta?
Wasu al'ummar jihar Kano kenan suke bayyana ra'ayinsu dangane da faifan bidiyon da ke fallasa zargin rashawa akan gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda jaridar Daily Nigeria ta wallafa. Sai dai kwamishinan labaru na gwamnatin Kano Comrade Muhammad Garba ya ce gwamnati za ta ɗauki matakan shari'a game da wannan batu.
Idan ka duba wato yanda abubuwa suke tafiya da irin bayanan da aka zayyana da irin abin da ake so a nuna a shi kansa wannan bidiyo ɗin, za a ga cewa wato ƙoƙari ake da kalaman mutane wa'anda suka dau nauyin bidiyo din da wa'anda suke so su wannan sheri za ga abin da kawai suke tunani shine a hana mai girma gwamna ya takara har an zo ana kiran sunayen wasu mutane a nan jihar Kano ana cewa a canja mai girma gwamna da wa'annan mutanen kaga wannan ma ya nuna cewa ba wani abu bane kazafi ne kuma magana ce ta siyasa mun riga mun san cewa mai girma gwamna ya riga yayi aiki a jihar Kano al'ummar jihar Kano sheda ne suna tare da mai girma gwamna mu dai a jihar Kano ba mu da wani tarihi na tusgunawa yan jarida saboda haka mun yi kokari mu jawo hankalin masu kokari su wannan abubuwan abin bai yi ba mataki na karshe dama da ya kamata a yi tunda ba inda zaka iya kai kukanka ka samu adalci irin kotu saboda haka ina son tabbatar maka da cewa gwamnatin jihar Kano za ta shigar da ƙara domin ta nemi hakkinta na tabbatar kwamishinan shari'a na jihar Kano na tabbatar da cewa a wannan safiyar da yardar Allah zai shigar da ƙara to kuma duk abin da kotu ta yanke to ina so in tabbatar maka da cewa mu masu biyayya ne
yanzu haka dai majalisar dokoki ta jihar Kano ta kafa kwamiti mai wakilai 7 domin ya binciki wannan batu kuma ana sa ran zai mika rahoton sa ga zauren majalisar cikin makonni 4 masu zuwa Muhammad Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano
a gaida Muhammad Ibrahim Kwari yanzu kuma sai kasar Kamaru inda ɗan adawa kasar suka buƙaci a sake sabon zaben kasar na shugaban kasar da aka gudanar ranar 7 ga watan Oktoba ga rahoton da wakilinmu Awal Garba ya hada mana
ɗan adawa kasar Jamhuriyar Kamaru sun buƙaci a sake sabon zabe a fadin kasar baki daya a yayin da babban kotun tsarin mulkin kasar kurkun su sanaye suke kokarin bayyana sakamakon zabe a cikin wannan makon Abdullahi Bili dan adawa ne na jam'iyyar Enver masu neman kawo canji a kasar ta Jamhuriyar Kamaru
saboda ni dan adawa ne na Parti Univer akan sa cewa wannan zabe muna so a saki zabe nan sabila da an yi wayansu abubuwan da ba shikenan ba a cikin wannan biro evol da aka yi saboda an kokore wayansu mutane mu dewa daga cikin wannan shirya wannan da ba so aini a gansuwa wannan wurin din ba da magudin da aka hada yawancin din da ga turawa kuma da aka kawo akan sun ce komai ya wuce da lafiya mu ba mu yarda da wannan abu ya wuce lafiya ba to abinda ya sa kenan muka ce a sake wannan zabe saboda abubuwan da ya ringa wucewa a cikin su biro de vote na shi sa muka ce president mu yace gara a sake wannan zaben din abinda ya sa kuma ba mu yarda ba ko kuma shi mai kasa biye kuma dauka ba za mu ce ma mutanen mu dai su fito ba amma mu muna so har karshen din dai a nuna mana cewa lallai shi yace shine aini maganar mu wato mu muna da namu takaddun da to takaddun su sun nuna zai fadi daidai da namu irin takaddun da muke da shi anan za mu san cewa lallai amma abin da ya wuce kam mu mun san cewa mu muka ci zabe
amma ta bangaren jam'iyya masu mulkin kasar ta Jamhuriyar Kamaru RDP sai Alhaji Wani Sharbutu yace zaben ingantaccen zabe ne
abin da zan yi fara da shi ne ka san so sun so matake-take tun washe garin zabe suka ce so sun ci wannan ita ya ce a waje kaza a share waje kaza ka san kuma zaben shugaban kasa daban ne da wayansu zabubbuka ba za ka yi aka ce ka ci ba gama samun duk sakamakon jaha-jaha da ko'ina ba da cikin kasa da kuma wanda za su zo kasan waje su kuka a opposition su ko a wadda kasan duniya haka suke yi duk lokacin da aka yi zaɓe su ce a sake ko kuma su ce su sun ci to ba sa yarda da cewa da ke su demokarasi kuma yarda ne kaga mu shugaban mu bai ce komai ba har yanzu tun da ana ta yana jira kotu ya faɗi waye ce to shi muke jira a faɗa tukunna mu samu yanda za mu yi wani magana kai to demokarasi ne in kotu ta tabbatar ta ce mu ba mu ci ba su ne wani da a cikin su ya ci sai kotu ya ba shi gaskiya za a bi ba to su ne suke wani take-take suke ce za su fitar da mutane hanya wato suna faɗa kafin abu ya zo ba haka ba ne mulki bai da yunwa gaskiya wanda ya san ya yi abin shi gaskiya sai ya zauna shiru ya jira tunda ba shi zai fitar da bakin shi ya ce a'a wani ni da ci ba wani ne kotu ne zai faɗa cewa ga wanda ya ci mu shi muke jira ku aka ce so suka ci mu ma sai mu hakura su ma muna so kadan an ce mu muka ci su ma su hakura
Mama Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
a gaida awal garaba da aiki yanzu kuma sai mu lega a jamhuriyar Niger inda wata kungiya ta kira taron manema labarai don bayyana rashin amincewar ta akan tsare wani dan majalisar dokokin Mauritania ga rahoton wakilinmu Sulaiman Mune Barma.
Biram da Abedi dake shugabancin kungiyar Ira mai yaki da bauta a Mauritania na kan gaba a sahun jami'an fafatukar da suka daura da marar tunkarar masu kokarin mayar da bakakken fatar kasar da ake kira Hartan Bayu. Lamarin da kungiyar Timidriya ta ce shi ne dalilin da ya sa hukumomin Mauritania garkame shi a gidan yari da nufin murkushe yunkurin da ya sa gaba, kamar yadda sakataranta Ali Buzu ke bayani a taron manema labaran da kungiyar ta kira.
Biram et ses camarades ont connu l'arbitraire, l'injustice, la prison et les menaces de toute forme.
Yarda da akidar sa ta kare haƙƙin dan adam ya sa talakawa Mauritania zaben Biram da Abedi domin ya wakilce su a majalisar dokokin ƙasa, sai dai har izuwa wannan lokaci hukumomi na ci gaba da tsare shi a kurkuku, inji Ibrahim Inabutu, mamba a Biram zattarwar Timidriya.
Yana cikin kwason ya lashe zabe na dan majalisa, to duk da haka nan har yanzu an yi assembly sun fara aikin su, amma shi har yanzu yana kwaso. Don shi yasa yau mu muka ce muna kawo goyon bayan mu a gare shi, kuma association Timidriya ta ce ba tareda da wannan yanda ake walakantar da masu kare haƙƙin dan adam kamar su Biram da mutanen organization tashi wadda ake cema Ira, don wanda suke nema hidda mutane cikin bauta.
Kungiyar ta Timidriya ta ce halin da ake ciki a yau a ƙasar Mauritania an kai matsayin da ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsawata domin daidaituwar al'amura a wannan ƙasa da ke kiran kanta ƙasar demokradiyya.
Majalisar Ɗinkin Duniya su ɗauki mataki wanda zai sa Mauritania ta rika kula da kare haƙƙin dan adam, sirtu harka ta bauta. Kuma muna nema a saki Biram da Abetun da yanzu ya zama dan majalisa, don yana da wannan kariya wadda ake cema immunité parlementaire.
A watan Agustan da ya gabata ne hukumomi suka garkame shugaban kungiyar Ira Biram da Abed bisa zarginsa da cin zarafin wani dan jarida, sai dai makusantan dan gwagwarmayar na musanta wannan zargi, domin a cewar su dan jaridar da aka ambato yana wannan korafi na da alakar kudda-kudda mahukuntan Mauritania, saboda haka suka buƙaci a hamzarta sakin sa daga inda ake tsare da shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa.
A gaida Sule, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam
shan hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar na Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, a inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kori ke ci gaba da tambayar shugabar hukumar ilimin manya ta jihar Kano dangane da ire-iren ayyuka da suke gabatarwa.
A shekarun baya hukumar nan take ta yi shuhura birni da karkara a jihar Kano. Kusan kowanne ƙauye kaje da garin mai unguwa zaka tare da daddare an sa wannan Allah naku ana koya wa mutane. To amma yanzu idan ka kwatanta da wadancan shekarun da yanzu kike kaman abin yayi siriri musamman a yankunan karkara, me yake faruwa? Ko kuma har yanzu dai magana nan ce ta dambu in yawa ba jimin?
Ai ba zaka hada da dada yanzu ba. A yanzu zancan nan da nake maka akwai garin da zaka je ka tarar da bayan santan mu ma da muka kafa. Jama'ar garin su da kansu sun sake kafa wata senta din. Kuma ba lalle ai karatun nan da daddare ba, kada ka manta akwai Asabar da Lahadi, akwai kuma Juma'a. Ana samun awa 4 a sati, awa 2 tunda ilimi ne na manya, shi ba kullun ake yi ba. A akan daidaita ne a sesaita lokacin da manyan suka ga ya kamata su zo su koyi karatun. Mu kuma namu in sun amince za su zo, to haƙƙin mu ne, wajibi ne mu kuma mu je mu koyar musu. So ba lalle ka gansu da daddare ba. Kamar misali ka je nan cikin binni makarantar Baban Ladi, muna da wata makaranta a nan Ja'i, kai nan ciki wajen burger kwana 4 za ka ga mutanen mu, kai nan wajen Dakata za ka ga mutanen mu, ana ta karatu ana ta koyi musamman Asabar da Lahadi.
Wai batun yan talladin nan shi ma yana ci gaba da cewa al'umma nan ta mutu a kwariya. Ga kungiyoyi irin na su Bridge Nigeria ta su Ibrahim sun zo sun kokarin cewa a rage wani adadi na wannan al'amari. Akwai wani shiri na musamman da kuke yi ne don tunkarar batun yan talladuna a ga cewa suna zuwa makaranta?
Kwarai da gaske kuwa nan ba da dadewa ba za mu fara wani shiri wanda muka yi masa lakabi da Mass Education Campaign, wanda ya kunshi ilimi na rubutu da karatu, ilimi na wayar da kai, ilimi na koyon sana'a, ilimi na sanin mahimmancin ka kai a matsayin ka ma na dan adam.
Dazu kina gaya mana kun ma samu lamba yabo ta Majalisar Dinkin Duniya a can shekarun baya, kuma kin gaya mana cewa gwamnatin tarayya ma da Kano ta koyi wajen kafa makamancin wannan hukuma. Baya ga taimakon kayan aiki da ita gwamnati tun da dama aikin ta ne take ba ku misali na ka'ida da sha'anin malamai da batun horaswa da waye da sauransu, irin waɗancan hukumomi da har a baya suka ba ku lambar yabo, kuna samun tallafi daga gare su ne ko kuma a kawai abin ya tsaya iya yabo ne?
A UNESCO har yanzu muna tare da su, da UNESCO da UNICEF kamar yadda na gaya maka a baya, da wani NGO ana cewa da shi Mexico, da wani NGO ma da suka yi aiki suka abin nan suka gama a Spain karkashin DFID DFID, duk muna nan tare da su. Da zahara program din su ya kare zaka ga za su fito da wani. Kuma ko kwanan nan MFCDA Abuja nan gurin mu
kuma Raya Birnin Tarayya Abuja,
yau kuma Raya Birnin Tarayya Abuja, yau ba ai wata uku ba da suka zo nan Kano suka koyi yadda muke gabatar da aikin, suka je center center saboda sunan da muka yi. Haka kazalika jihohi da yawa musamman jihohin nan na kudu sukan turo ma'aikata su zo mai kwana uku kwana hudu tare da su, ana kai su center center suna gani kuma suna daukan tsari ko jadawalin aikin mu yanda muke ko structure na yanda muke gudanar da aikin. Kamar yanda na gaya maka malamai fa wanda suke koyarwa permanent da casual muna da sama da 500, wanda zaka je ka tarar makaranta akwai masu digiri, akwai a malaman, akwai masu masters a malaman, akwai professorship da suke zuwa makarantar mu ta Mass Education nan cikin headquarters ga ta can, suna zuwa professorship da doctorship daga Bayero su zo kawai saboda Allah su zo su koya wa yaran mu karatu don su taimaka wa jihar ta ci gaba.
Ibrahim, a ƙarshe tunda ku yanzu aikin da kuka sa gaba na batun yaran nan ne yan talla da kuma wato waɗancan almajirai, idan kun kammala da su tun daga shi kun fara kulle jejeniya da ita hukumar yaɗa ilimin manya, menene matakin ku na gaba?
Wato mu matakinmu na gaba duba da binciken da muka yi su ga yan tallan, mafi yawanci su suke rike gidansu kamar yadda nake gaya maka, banda wannan muna kokarin cewa ya za a yi zamanto cewa iyayensu an koya musu wata sana'a wacce su rike a gida su dinga yi. Dalili idan mahaifiya ba ta samu wani abu wanda zai substitute din wannan plate na yarinyan ba, amma take dorawa yarinyan talla ba ta iya samun nutsuwa da ta saki yatta ta yi karatu yanda ake bukata ba, wanda kokarinmu shine idan mun samu banda ita idan su zasu ba mu takarda wacce kungiya ce zamu iya zuwa wacce mu iya haɗin gwiwa da ita wacce zamu koya wa iyayen yaran da zamanto cewa su kuma muna koyar da su a makaranta kamar yadda zamu dauki su ma adult education ne zamu dinga musu saboda waɗanda shekarun su ya haura shiga cikin primary wanda su ba su running regular class ba. So mu yanzu burin mu shine guda biyu, inda zamu koya wa iyayen su sana'a, sannan yanda zamu ware wa yara su kuma waɗanda shekarun su ya wuce na primary kuma ba su je primary ba, yanda zamu ware musu aji su yi karatun ranar Asabar da Lahadi, wanda kuma za su sun yi karatun sannan kuma su samu damar zuwa su yi tallan su, ko kuma zama to a hankali ana dakile musu yin tallan har zama to cewa garin da ya kaurin suna a matsayin talla ya fito da cewa su ne suka fi kowa fitar da mata a zama to likitoci ko malaman makaranta da sauran dukkanin abin da ake bukata.
Masauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Muna mika godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
Amaza da mata don mazamikewa kai kokarin ne.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11:25. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sakon farko ya fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura yace assalamu alaikum biyoye Hausa. Idan sai wani da wani gwamnati za ta hukunta akan matsalar cin hanci da rashawa, to da wuya a cimma nasarar kakkabe cin hanci a Najeriya, ganin yadda ake musgunawa ƴan jaridu akan bankadar cin hanci. Sai sako na biye ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir yace salam biyoye Hausa. Hakika duk ranar 15 ga watan Oktoba rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin jaddada muhimmancin wanke hannu da sabulu domin inganta rayuwa da lafiyar al'umma. A dan haka ya kamata jama'a mu kula da tsaftar jikinmu da muhallinmu, domin ita dai lafiya ita ce uwar jiki. Allah ya kare mu ya ba mu lafiya, amin. Salam biyoye Hausa. Hakika matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na hana wasu mutane 50 fita kasashen waje yayi kama da bita da kullin siyasa, musamman idan aka yi duba da yadda hakan bai faru a can baya ba. Sai a daidai wannan lokacin da siyasa ta kawo jiki, sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Sai sakon Lawisa matar Hassan Dogon Fati Batsari tace assalamu alaikum biyoye Hausa, fatan alheri gare ku. Dan Allah ku bani dama in yi magana akan ranar matan karkara ta duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware. Babu shakka hakan yi yana da kyau, sai dai da yawa daga cikin mu ba mu san amfanin yin hakan ba, domin matsalolin da matan karkara ke fuskanta suna nan kamar yadda suke. Ya kamata hukumomi su duba matsalar da matan karkara ke fuskanta. Da fatan Allah ya yi mana jagora, amin.
To madalla yanzu kuma ga shirmu na karshe, labarai takaice kafin mu yi sallama da ku.
To a takaice, shugabannin Turkiya da Saudiya sun tattauna kan yadda za su kafa wani kwamitin haɗin gwiwa wanda zai binciki bacewar dan jaridar Saudiya din nan Jamal Khashoggi, wanda aka kasa jin duriyarsa tun bayan da ya shiga karamin ofishin jakadancin Saudiya dake Istanbul na kasar Turkiya ranar 2 ga watan Oktoba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa sakataren tsaron Amurka Jim Mattis na iya zama ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnatinsa da za su yi marabus nan gaba. Shugaba Trump, wanda ɗan Republican ne, ya faɗa a wata hira a jiya Lahadi a shirin gidan talabijin na CBS mai suna 60 Minutes cewa bai da alamar da ke nuna cewa Mattis zai yi marabus. To amma ya ƙara da cewa, amma idan gaskiya za a faɗa, Mattis ɗan Democrat ne. Shugaban Amurka Donald Trump a wata hira da aka yi da shi da daren jiya Lahadi a shirin gidan talabijin na CBS mai suna 60 Minutes ya kiyarda cewa Amurka ta shiga yakin cinikayya da China.
Da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma mun dawo a ƙarfe na shirinmu na karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Grisham da ta hada shirin da bada umarni, sai injiniyan namu Robert McLean, ni ne naku Abdulaziz Adli Toro ke cewa mu ne lafiya. Sai ku dakace shirin yau da gobe.